Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kada shanunsu a kan layin dogo, wanda hakan ya yi sanadin murkushe shanu guda 52 a kan hanyar Kasarami zuwa jere da ke karamar hukumar Cikun. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdulrahman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari.
Allah da ikon shi suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga Kaduna daga tashar Rigasa ya murkushe ya markade shanu ɗaya har 52, kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda ƙasusuwan sun hana shi tafiya. Da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon ƙasa ba wani ta'addanci, hatsari ne Allah ya kawo shi. Fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewa babu jirgi ranar Lahadi, saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai, babu rashin rai. Na kira sarakunan Fulani da manoma da matasa a wurin, mun yi mitin da su na gaggawa cewa daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin, kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu, saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari.
To shin kowanne mataki hukumar kula da jiragen ƙasa ta ƙasa za ta ɗauka game da irin wannan hatsari da akan samu a kan hanya ta jiragen ƙasa a wannan ƙasa? Malam Yakub Mahmud shine shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya da ke Eko.
A gaskiya fi sabillahi a madadin hukumar jiragen ƙasa na ƙasa muna bakin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru, kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashe. Tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin, mun taɓa sa a gidajen rediyo da Hausa da Fulfulde da Nufe, muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layi da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske, saboda haka su rinka kiyayewa wajen ƙetare hanyar dogo musamman tsakanin Abuja da Kaduna sauran wurare. To kuma ita gwamnatin tarayya, saboda ganin faruwar yin hatsari, yanzu an ɗauko ginin katanga ta kowane kwallon hanyar jirgin. Aiki ya yi nisa, da waya ake sa ma, amma yanzu bulo ake amfani.
Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar ƙila ko bin doka, musamman ganin mutane an ce su ma baƙi ne kawai suka bi wucewa, sai da suka ɗanyi tambaya a nan makwabta?
To wato idan hatsari zai faru, sai dai a ce Allah shi kiyaye na gaba. Ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa akan hatsari. Ba za a ce wai ko rashin bin doka ko kuma ana bin doka ba.
Hukumar jiragen ƙasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa nan Fulani ko da diya?
Wannan magana yana so su nuna suna son diya ba, sai dai in suna son diya ɗin, watakila saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin ƙasa, akwai dokoki. To kaga wannan hukuma ne suke da damar cewa za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma waɗanda suka asara na dukiya ta wajen mutuwan shanayensu ba.
Ya zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin ƙasa ke wucewa, da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kan faru lokaci zuwa lokaci, yayin da hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya ta ce za ta ƙara yin amfani da kafafen yaɗa labaru domin jaddada buƙatar da ke akwai na ganin al'umma sun yi hattara da hanyoyin jiragen ƙasan da ke wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.